Ba. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, inda a yau ma 17 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan neman shawarwari wajen masana kafin a kai matakin auratayya.
Jama'a muna tafe da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakwa domin tattaunawa akan wannan batu.
Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Ba tare da ɓata lokaci ba za mu karsaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta bakwa da ta gayyato mana.
Ni sanarwar barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ina tare da matasa inda za mu tattauna da su akan al'amuran da ya shafi bada shawara wani jigo ne na zamantakewar aure waɗanda ba kowa ne ya fahimci ƙarfin ikon wannan bangare ba, wato bada shawara ga ma'aurata ko kuma amfanin sa. Bada shawara wato counseling kamar da ake ce da shi a turanci al'amari ne wanda waɗansu al'adun sun yi nisa a wannan bangaren, ta inda in har za a yi aure ko kuma ana cikin aure aka samu matsala, to kafin abin ya kwaɓi har sai an tabbatar da cewa bayan miji da mata sun kasu daidaita tsakanin su an shigo da waɗansu a ciki, wanda wani lokaci ba ɗan uwa ne ake samu don su bada shawaran ba, akan iya samu waɗanda suka kware ko suka kware a wannan fanni na bada shawarwari don su kawo tallafi don a samu daidaito da zaman lafiya da fahimtar juna. A wannan zauren ina tare da Malama Khadija Sa'ad Muhammad wadda ita ce shugaba ta ƙasa ta wannan kungiya ta babbar mace wanda suke bada shawarwari ga ma'aurata wanda suke shirin aure da kuma waɗanda ma suka tsufa a cikin al'amarin auren. Sannan sai Malam Ismail Zakar wanda yake shine PRO wanda shi ma yake bada nashi tallafi da gudunmawa a ta wannan bangare na bada shawarwari da kuma samun daidaito tsakanin ma'aurata. Matasa barka da zuwa wannan zauri namu. Malama Khadija, bari mu fara da ke. Idan aka ce bada shawarwari, shin menene wannan makalma take nufi?
To jama'a assalamu alaikum. A takaice idan aka ce bada shawara yana nufin mutum yana da wani abu wanda yake damun shi, zai kuma je ya samu wanda ya yarda da shi ya fada masa ga abin da yake damun shi don Allah ya bashi shawara ta mahanga mai kyau akan wannan abin domin a samu nasara abin da shi mutum din yake nema a rayuwarsa.
Wato a samu mafita
kwarai da gaske.
Bayan sanin ma'anar shi abin da ake cewa bada shawara yake kawo mutum ya buƙaci bada shawara, kamar yadda kika nuna mana cewa sai idan har akwai wani matsala ko bukata ta neman shawara don samun mafita, to menene ke kawo su waɗannan matsalolin da har da sai mutum ya wuce daidai nashi kurumin inda yake muhallinsa ya nemi shawaran wani, kamar waɗansu irin matsaloli ne ake iya samu?
To da farko shi abinda ake neman shawara a kansa ya danganta kuma ya kasu kashi-kashi. Za mu iya farawa da cewa akwai wanda abinda yake damun shi a cikin zuciyarsa ne shi kadai abin yake mai yawo, to wanda yake fama da irin wannan dole shi kadai ba zai iya ba kanshi shawara ba dole yana buƙatar yaji yaya kuma wani yake ganin wannan abin idan yayi daidai da tunaninsa to ya zama na cewa tunanin da yake yi ne kyau ne zai iya aiwatar da shi idan kuma ya saba da tunanin da shi yake cikin zuciyar shi to zai iya gane cewa zai iya ma faɗa ma wanda yake ba shi shawaran cewa to amma da ni kaza ne nake tunani in yi to sai su hada guda biyu sai a ga to wanne ne idan aka yi za a fi samun mafita sannan kuma akwai shawara wanda wani ma shi bai san yana cikin matsala ba kai ne kawai zaka hango shi ka gane cewa yana cikin damuwa to ya danganta da yanda kuke da mutum din da kuma yanayin fahimtarsa zaka iya zuwa ka ce ni ko ina ganin kamar yanda naga kana kaza ko kina kaza inda zaki ta kaza da zai ci ba da ma'ana to an yi sa'a wannan yana da fahimta ko tana da fahimta za ta iya yadda to kuma gwada kuma idan aka samu nasara ta ji dadi ko ya ji dadin wannan shawaran da aka bashi sannan kuma akwai shawaran da shi abun bai riga ya faru ba bai kuma zo ba amma zaka iya ba mutum yanda zai zama ya shirya ma zuwan wannan abun shine kaman masalan da kika bada na baya cewa kaman muna bada shawarwari ga waɗanda za su yi aure da ma waɗanda suke cikin aure kin ga wanda bai yi aure ba bai ma san menene aure ba bare ya san me zai tambayi shawara akai amma akwai abin da ake cewa a shirya mutum da turanci da ake cewa I preparing mutum abun da zai zo idan mutum ya zo neman shawara na abin da ya shafi aure za a gaya masa menene auren meye kuma ake bukata a zamantakewa aure sannan kuma wasu matsaloli ne wanda ake ganin cewa za su iya tasowa a cikin gidan aure to idan suka taso yaya mutum zai yi ya warware ba tare da sai ya je neman shawara a daidai lokacin ba to idan mutum aka riga aka ya kintsa shi a kan haka din ran shi da zuciyar shi ya riga ya san dama irin haka zai zo to da zaran abin ya zo zai iya gane cewa tunda an ban misali an ce yanzu misali idan wani sabani ya zo tsakani na da abokin zamana ko abokiyar zamana kamata yayi na farko mu zauna da ni da ita mu kawo matsala ga kaza ya shigo tsakanin mu har ya kawo sabani shin meye ya kawo matsala kaza ne ya kawo matsala to ya za a yi mu warware a'a nan gurin ke ne kika yi kaza da a lokacin kin fada min da wuri da na san matakin da zan dauka ita ma misali in matan ne za ta ce to an aka nuna ma misali matan cewa idan har namijin ya kawo wannan to a daidai lokacin ita abin da ya dace ta yi shi da sai ta ce to kai hakuri lokacin ban san haka ya dace ni ba amma insha Allah nan gaba in haka ya kasance ga yanda zan yi to kin ga an warware wannan matsalan to idan ka riga ka koya ma mutum tun kafin a yi aure a lokacin da matsala ya zo zai tuno cewa to ai lokacin da ake koyar da ni yanda ake zamantakewa aure an faɗi kaza to ashe da naga wani abu ya zo wanda ban saba da shi ba abokin zama shi ya kamata in yi sauri in fara gaya ma
saboda
ko miji ko mata duka za su iya faɗa ba wai dole sai mata ba miji shi ma miji zai iya ganin wani abu da ya ga hankalin shi bai kwanta ba kuma ya san ya kamata matan ta sani ya kamata ya faɗa
da
abokiyar rayuwa saboda a wurin kamar training din akwai abin da dukansu mukan koya musu na cewa duk abin da ka san cewa idan ka boye wata ran zai kai fatinan ka zai sani wato ma'ana abokin zaman ka ko namijin ko mace zai sani to yafi alkhairi ka fada ma mutum a ta yanda kake so ka fada mai ya fahimta akan sai idan ya bayyana sai ka zo yin bayani saboda ba zai taba ganewa ba wannan is a psychological abu ban sanya ake cewa psychological abu ba da hausa
wato abu ne wanda yake ya taba kamar na tunani
na tunani na yawa na kwakwalwar mutum saboda idan ka riga ka boye abu mutum can a titi ya zo ya gane duk yanda zaka zo ka mai bayani wai ya gane cewa ga dalilin da yasa ka ba zai taba
fahimta saboda an taba amana
yawa saboda zai ji baka kyadda da shi ba amma idan a tun farko ka fada kai ka san yanayin siyasa da zaka fito da shi wurin fada mai koda baka fada duka ba in ka dan fadi ka dan koda ya ji wani a waje ba zai ce ai baka taba fada mai sai zai ce amma baka fada duka ba to kin ga a lokacin idan ka ce ai abin da yasa ban fada duka ba saboda ina gudun fitina ne mutum zai fahimta tunda ya san ka dan fada yawa to irin wannan matakan shi ake bi wurin abin da shafi ba da shawara daga mai ba da shawara da kuma wanda yake daukan shawara
malama Khadija ta yi maganganu a cikin har ta faɗi cewa akan sa wai siyasa a cikin al'amarin zamantakewar aure yayin da a samu zaman lafiya to ta yaya kuke ba da shawarwari ga waɗanda suke neman shawara idan sun zo to wayan hanyoyi kuke bi
assalamu alaikum hanya na farko da muke kokari mu bi shine na farko mukan daga tattaunawan da muke yi da waɗanda suka kawo matsalolin su ko suke neman shawara mukan kokari mu fahimci menene rayuwarka saboda kuma menene tarbiyyarka kuma menene al'ada kuma menene addininka wannan abin suna da muhimmanci sosai saboda idan bamu fahimci wannan ba muna iya daura ka akan wasu al'amura da ba za ka iya ba saboda duk abin da zaka iya kuma ka bada effort ko kokarin shine zamu yi kokarin mu inganta maka saboda kai a samu masara shi kowanne damuwa ko kuma kowanne matsala yana da yadda za a yi maganin shi daban-daban amma kuma a ƙarshe abinda ake so a cin nasara muka kokari muka duba wannan al'amarin sai mu ce okay to ga yadda ka fito ga yadda kake kuma ga abin da zaka yi kuma mu faɗa maka cewa wannan abin da me ka taba gwadawa domin ka magance wannan matsala idan kai daga nan sai mu daura daga labarin da ka bamu ko kuma history da ka bamu na background din matsalolinka sai mu ce to okay kai kaza tunda kai kaza bihi ba kai kaza bihi ba to ka gwada kaza ka kuma yi kaza kai kaza mu nemi kuma mu tattauna da wasu mutane wanda suke tare da wannan matsala domin mu ga yadda zamu shawo kan matsalan cikin sauki kuma inganci
wato ba kowanne matsala ce ake iya warware ta nan take ba ce akwai wani matsala da sai ta buƙaci lokaci
sosai ko ai a ka'ida ma ina ganin duk wata matsala da ka zo ka ce ka maɓoware ta a lokaci daya gaskiya abinda muka fahimta tana iya warwarewa matsala ba ce amma in dai matsala ta kai matsala da har zaka zo ka ce kana buƙatar ai counseling ɗinka ko a baka shawara yana da buƙatar a koma a menene root cause from problem
wato
ainihin tushen matsala in ba an warware ainihin tushen matsalan ba idan aka mata gyara daga sama wato cosmetic address tana iya bacewa ko da fuska ne na kwana biyu ko uku za ta iya warwarewa ko da yaushe
to malama Khadija kafin mu fara gabatar da shirin na tattauna da muka yi kin faɗa min cewa sunan kungiyar kuma babbar mace wanda kuke da shirin rasa da yawa a cikin jihohin Najeriya sun arewaci ne kanku ko da ka da kuranci
haka ne sunan kungiyar mu babbar mace counseling services to a dai halin yanzu gaskiya a arewacin Najeriya ne muke da rasa muna da shi a Funtuwa muna da shi a Gombe muna da shi a Jigawa muna da shi a Kano kuma muna da shi a jihar Niger
ta
kuma garin Kaduna nan ne headquarters din yake kuma muna fata za mu zagaya gaba ɗaya jihohin arewa dalilin da yasa muka fi mai da hankali a bangaren arewa a yanzu saboda idan kin lura mafi yawancin matsalolin da ake samu musamman abin da ya shafi auratayya da kuma zamantakewa gaba ɗaya a arewa ne muka fi samun matsala saboda yanayin al'adunmu da kuma ɗabi'unmu yanayin al'adunmu da muka taho da shi da yanzu an sauka akan hanya an dena yawanci rayuwa jimagu muke yi an saki na al'ada na turawa kuma an kasa kofowa tunda mu ba turawa ne kuma ba za mu taba zama turawa ba to shi yasa abin namu ya zama yaki yayi
kwarai
da gaske to shi yasa mun kafa mai da hankali a bangaren arewaci kuma yawancin kudu su sun dade dama suna irin wannan al'amura wanda ya shafi wannan ba da horo akan abin da ya shafi shawarwari na counseling akan abubuwa daban-daban
dan kuma a coci misali
kwarai da gaske
wurin ibadan su masallatan su da sun zaka ga su suna da wani
na
shefe da
tsari da gaske
kuma ma'aurar da
za a yi aure da an yi ma'aurata don kwanan nan ma ake gaya ma dama a ka'ida na ba da counseling musamman wanda ya shafi na auratayya wata uku ne ake ba da cikakken ingantaccen training na
wato horo na shawarwari
kwarai da gaske to amma yanzu saboda lalacewar da aka tsinci kai a ciki na zamani abubuwa sun canza akwai wasu cocina da zaki ga su sun ma ƙara yanzu ya kai har zuwa wata shida domin a ba da cikakken horo ƙari a kan yadda da ake yi
saboda sababbin matsalolin da aka
fuskanta game da aure yawan sake-sake yawa ba a fahimci ma menene auratayyan ba da sauransu to dama shi wannan tsari na abin da ya shafi ba da shawara a matsayin shi na profession ana ba da shawara akan abubuwa da yawa ba wai auratayya kadai bane akwai abin da ya shafi zamantakewa ko mu a nan namu kungiyar babbar mace ba wai auratayya kadai muka mai da hankali akai ba akwai ba da shawara akan abin da ya shafi zamantakewa na iyali saboda akwai wanda zaki ga zama ake yi irin abin da ake cewa extended family da turanci wato ma'ana ana zama ba kawai miji da mata ba
da sauran
mata ce zo mu zauna Bahaushe ya ce zo mu saba to duk irin wannan zamantakewa ana ba da shawarwari wani kuma zaki gani miji aka hada amma tsakanin matan babu fahimtar juna to shi ma irin wannan ana shiga a ba da shawara kinga ba za a ce shawara bane na auratayya tunda mata ba ta auren mata ya uwarta amma zama ya hada su sanadiyar miji to akwai yanda za a gaya musu da za su zauna sannan akwai shawara da muke bayarwa da tsakanin iyaye da ƴaƴansu idan aka samu rashin jituwa
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Sannan akwai shawara da muke bayarwa da tsakanin iyaye da ƴaƴan su idan aka samu rashin jituwa. To wani zai ce dama akwai akan samu rashin jituwa tsakanin iyaye da ƴaƴa, ai ya kamata duk abin da iyaye suka faɗa ya zama ƴaƴa dole sun zama masu biyayya. Wannan gaskiya ne haka ya kamata to amma a irin rayuwar da yanzu iyaye suke ma ƴaƴan su suka lalata wannan da ya zama yanzu iyaye za su faɗa ga abin da suke so amma yara kuma ba akan wannan suke ba. Zan baki karamin misali. Iyaye akwai waɗanda suke da al'ada misali ba sa ba ƴaƴan su aure ga ƴan waje sai ƴan gida. Sai ya zama na cewa iyaye ku kun san al'adan family ku ne to amma kuma ba za a gaya ma yarinya
tun
tana karama cewa ba wani shine mijinki ko kuma a cikin ƴan uwanki zamu miki aure sai a kyale ta sai ta ji ta fara mu'amala na soyayya da wani a waje sun shaku da juna sai a zo a ce ai ba za a ba mu na waje ba dan uwanta za a ba to wani lokaci daga wannan ake samu matsala
sabanin sai da ta mallaki
hankalinta ko kuma abin da ya shafi sha'ani na karatu kowanne dan adam da Allah ya halicce shi akwai abin da yake so a rayuwarsa iyaye ba su da lokacin zama su tattauna da yaro me yasa kake son kaza me yake kake so ka zama a rayuwa me ye dalilan ka me kaza to idan ayi abin da yaro yace yana so ya zama misali kamar yanzu a kasar nan mu na Najeriya akwai karatuttukan da idan yaro yayi kusan ba su da amfani kasu wasu ba inda ma yaro zai je aiki wani babu inda zai practice to amma saboda sha'awa wani zai ce shi kaza yake so ya zama to kinga ya kamata ya zama akwai fahimta tsakanin iyaye da yara da za su ba shi shawara to kar kai kazan da kake so kai yana da kyau amma ka fara yin kaza saboda kaga in kai kaza zaka samu aiki da kudin da kake yi na aiki zaka iya biya ka je kai wancan da kake so koda wancan bai baka abinci ka dai cika burin ka da kake so saboda buri a rayuwa yana da muhimmanci wanda mafi yawancin mutanen mu bamu dauke shi da muhimmanci
musamman
mutanen mu na arewa za a ga dan me za kai kaza wani zai ce dole dana ya zama likita yaro baya so wani zai ce dole zai zama lauya yaro baya so ba a tattauna da shi kawai wasu su kuma iyaye dan su cimma burin burge abokan su ne da kawayen
don wani kafin sai ke so
yayi
baban sa yace sai yayi pilot
bin su yaro zai je ai ta kashe kudi to kinga duk irin wannan akwai abubuwan da ake shiga a ba da shawara
wato shawaran nan
kowa ya shafa sannan akwai wani tsari da muke da shi wanda muke ba ma wa'inda za su babban makarantar shawara musamman yaran da suke aji biyu na babban secondary SS2 kenan da ƴan aji uku wanda za su fita so da dama iyaye suna mai ƴaƴan su tarbiyya daga gida amma daga lokacin da yaron ka ya fita ya tafi makaranta babu uwa babu uba idan baka bashi tarbiyya da wayar da kai na abin da zai iya gani to sai kiga an samu matsala yaro idan ya je a ƙarshe sai zama bai samu cikakken karatu ba wasu sun rude shi ya koma yana yin wani abu wanda bai dace ba
ba mu kuma kan maudu'in da muke ciki ainihi wanda shine wanda zamu mai da hankali akan na ma'aurata wato ba da shawari ga ma'aurata da kuma wanda suke shirin shiga aure ta wato za a inganta shi wannan aiki naku na ba da shawari musamman ga ma'aurata ko wanda suke da niyyar yin auren a daidai wannan matakin ta yaya zamu inganta shi musamman a cikin al'ummar wanda ba su saba da wannan shiri na ba da shawari ba duk da yake da muna da wannan al'ada ta shawari a irin na al'adar wanda ina ganin yanzu an
kwarai da gaske to kamar yadda kika faɗa ne dama wannan abu ba wai wani sabon abu bane duk yawanci abin da turawa suka zo da shi dama yana daga cikin
al'adun
koko yana muna da irin namu na gargajiyar mu sai dai yanzu kawai tunda mu mun saki komai kamar yadda dazunai misali mun zama jemagu mu ba mu nan ba mu can wannan tsarin da iyaye suke daukan ƴaƴa a lokacin da aka sama yarinya ranan aure a ce ta zagaye dangin uwarta ta zagaye dangin ubanta ce musu kwanaki duk a nan gurin ake wannan counseling din za a ga ya mata kwarai da gaske kuma za ka gani kwarai da gaske ayin baba wance ga irin zaman da take da
mutane
in gari ya waye yana nan bai nan zata kai ruwa zata tsugunna ko ya ganta ko bai zata gaishe shi zata gyara gida ga yanta take da ƴaƴan mijinta da sauransu kin gama kwanaki biyu uku hudu kin bar gidanta kin je gidan inna wance ita ma kin ganata in zaki taho zata gaya miki dan zaman da zaki kina taya ta aiki tana karanta miki to fatin da zaki je gidan miji dole ki zama mai hakuri
ba
baccin banza ki
zama mai
amfani ibada ki kama mijinki addu'a di yana cikin kasali wanda yanzu abinda yasa ba a samu wannan daman harka na neman ilimi na boko da na addini wanda kuma sai aka samu matsala abokon ba a koyar da wannan zaman auren a makarantun addinin ma kanshi babu wani aji da ake wani musamman na koyar da zamantakewa sai dai kawai akwai a makalisi ta fayin da za ka yi addini shi zaman aure an dauke shi a matsayin wani abin da kawai diyan da ta samu to a
zamanin
ka koya to da mazan da ake aure suna da lokaci su ma sun samu tarbiyya yanda suka ga iyayen suna zama da iyayen su mata to a yanzu mazan da ake da aure yanzu ba su da lokacin koyar da mata su ma kansu ba su ma san masanin tarbiyya auren ba balanta na su koyar da wa to kinga ko an samu matsala dole namijin a koya mai meye auren ya ake rike mace ya ake samun girma a wurin mace domin yana daga cikin abin da ke kawo mana matsalolin yawan sake sake mazaje ba su san yaya kake samun girma a wurin mace ba saboda kafin mace ta girma ma ka kai zaka fara ba kanka girma sannan ta girma ma ka
to wato kina nufin yanzu mata tsawa kenan da ja gido
ba shi bane to ta inda namiji yake samun girma a wurin mace shine duk abin da aka dora maka na matsayin hakkin ta ka kiyaye misali gidan da zaka zauna abincin da zaka ci kakka taba yadda mace ta siya abincin da zaka ci kullun idan ina yin lectures na kan fada ma maza ko garin kwaki Allah ya hore maka ka kullo a leda santana ka kawo ma matarka ka ce wance yau ki
haƙuri jika taren
ga abinda Allah ya hore min jika mana mu ci koda kuwa a gefe kaga ta girka talatala a cikin babban kula da kudin ta ko da kudin iyayenta ka nuna mata za a ci talatala Allah saka mata amma kai ne babba kwakin nan za a fara ci da kai da ita to daga haka namiji yake samun girma duk wani abu da ya biyo gida mace za ta yi shakka to muddin namiji bai tsare ma mace hakkokinta ba to dole akwai damuwa duk yanda yake tunani wannan tsawa ba shi bane idan ma kana tsawa tana tsoro yau da gobe za ta dina saboda ta gane cewa yanzu take ciyar da kai sannan kuma namiji yayi kokari ya zama a cikin gidan aure wannan al'adar da muke da shi wanda mata take zuwa da kayayyaki maza su yi kokari ya zama su ma suna yin wani abu ko da kayan falo ne
anya
kwarai da
gaske ba ki ganin zuwa aure maya masu kudi ko aiki
kin mai kaza da shin ya dace in ansa ko bai dace in ansa ba ƙaryan ko kuma in ce tunani na ƙaryan ya ginu ne wani lokaci mafi akasari daga wurin mace mata mata nawa ne wani lokaci suke iya tambayar namiji cewa su tattauna al'amarin zama gidajen su za mu zauna tare za mu yi kaza tare za mu menene tunaninka misali za mu ci yanzu idan namiji ya je neman aure mafi yawanci abinda kawai ake tambayar shi shine menene sana'ar shi mu aure yace shi malamin makaranta ne aka ce to Allah ya baka sa'a aka samu aiki dai da wannan makaranta to yace shi malamin makaranta ne kuma an ce Allah ya ba shi aiki sabai
wato wannan ba
a cikin aiki to kin ga iyayen da suka faɗi wannan magana yaya kike
tunani
yar su da wani tunani yar su za ta yi zaman aure
in za ta je gidan ma kenan
in za ta je gidan kenan so kuma idan ta zo namijin ya mata ƙarya ta je gidan kuma ta gaba haka bane ne zai fara a gidan
wannan ai an sai na wurin hukuman da
kuma kanta irin wannan kinga an warga za gida tun kafin ma aiki
to an wurin aikin kuma da Isma'il da wani lokaci ya kamata su wanda suke da niyyar aure su fara zuwa wurin ku misali ke na an sa ranar misali ke kana ko ta goma ko ta shida daga wani daidai wani lokaci ya kamata su fara ziyartar irin wuraren ku don neman shawarwari
a gaskiyar magana shine daga lokacin da iyayi suka aminta cewa za ku yi aure ni zan baka yata kai kuma zaka aure yata ina ganin a lokacin iyaye kamata su yadda cewa ya kamata ku je wannan special training din na cewa
na musamman
a muku
karatu mace ne za ta zo ko kuwa namiji ko kuwa duka su biyu
gaskiya ne a wannan tambayar da kika yi shine babban one of the major challenge inda ake face
wato
matsalar idan yanzu namiji na iya cewa ni zan aure gidan shi ya kamata mu je training iyaye ya kamata a ce su faɗa amma wanda ya kamata a ce su yadda su bashi wato su karfafa su shine iyaye iyaye ba wai sun kasa bane a'a amma akwai yadda su suke hanga da waɗanda kuma suke kokarin bada wannan tarbiyyar su ma suke kallo mu yanzu abinda mu muke muka fahimta abinda muke ji abinda muke gani ya sha bamban da abinda iyaye suke gani kuma muna gina ilimi ne akan abinda muke gani muke ji muke kuma fahimta maimakon abinda su iyaye suke
dan abinda yake
zai yawa abinda kamar
abinda wanda iyaye suka ce
wanda wannan suna nishi ba zai yawa na ka gaya maka wani abin na faruwa wallahi tunanin ka
to yanzu idan za a je wurin ba da shawaran mace ne ita kadai take buƙatar shawaran ko namijin ko ku a ma'auratan biyu
ai abinda ya kamata shine su biyu saboda kaman yanzu ne idan ka je wurin likita idan kana maganin cutar da yana iya shafan
abokin
zamanka ai ba mutum da yake sun yi maganin cutar da ke jikin mace ko namiji ba su yi na namijin ba aikin banza su kai ba ba za a dawo so in za a zo dole sai an yi maganin gaba daya ai zamantakewa ake yi ba wai ana yi ba ne na
wato abu mafi kyau shi ne mata da miji ko budurwa da sauran su kasance suna zuwa a lokaci guda ana faɗakar da su a kan hanyar da
wa saboda yana da kyau mu kan mu a cikin session din mu dole wani abu zaka ba su ne JC ya za ku yi kaza an abu kaza ya faru daga nan ne zaka yi gejin tunanin su
to kare hajiya akan abin da ya fada wannan bangare na wa'inda kamar aka sama date amma mu
wanda aka sama rana
wanda aka sama rana za a yi musu aure akwai wani program da muka yi wanda muka ce ma voluntary counseling
wato shi ne na sa kai
ya sa kai saboda kamar yaran nan wasu ba su ma kai matakin fara abinda ake ce ma soyayya ba to wani lokaci duk da koda a ce an sa musu rana za su zo ayi musu counseling idan ya zama tun farko ma a wanda aka zaba na auren ba na gari bane nan ma akwai wani matsala so aka yi kokari a koya ma samari da ƴan matan duka shin idan kana so ka samu abokin aure wa ya kamata ka kula wani irin saurayi ya kamata ki yi shi ma wace irin budurwa ya kamata ya nema wanda ake tunanin za a gina zamantakewa to tun daga nan yarinya za ta sa a ranta yana lura da natsuwan ta to shi ma mai natsuwa ne zai bita to akan yi wannan ne saboda a yi kokari da ya zama an gina tarbiyya abin da ya shafi aurataya saboda kowa idan ya taso dama karshen inda ake buri ya isa ga gidan aure to kin ga wannan tarbiyya na abokin da za ku zauna ne da ake tunani sannan wanda shi Malam Isma'il yayi bayani shine to an riga yanzu an sa date zaka je ka shiga wani gida wanda baka san meye a ciki ba meye da meye sabon rayuwa sabon al'umma to dole kana buƙatar horo akan shi ba wai kawai zaka je ne kawai ka fada da
kama lokaci da su karbe ka
kwarai da gaske dole akwai matakai da za a bi tunda a zamantakewan gidan aure kala kala ne wani da miji da mata kadai za su zauna wani da mata da miji da iyayen shi wani da mata da miji da iyayen shi da kishiya da ƴan uwa da dole sai an koya yanda za a yi siyasa na irin wannan zamantakewa saboda wata za a kai ta ino me ake cewa ba ruwanta irin bata san komai ba tsada ha za a yi mata makirci a fitar da ita daga gidan miji ba tare da ita ta ma san menene ba saboda me bata samu irin wannan training din na aure ba amma ga wanda ta samu ta zo zaki ga yana da wahala duk wani abu da aka taho da shi shi ma namiji ba za a zo kai a ce mishi ai idan ka fita kaza take yi ya kama ya hau ba zai yi amfani da ilimin da ya samu ne ya ake zama yaya ya kamata ya zama tattaunawa tsakanin ma'aurata da sauransu to sai ki ga da izinin Allah da kuma taimakon shi aure ya dade babu wannan yawan sake yawan saurin sake sake a cikin shi
sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda ka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya